بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da ke daidai da 15 ga watan Zulqa'ada, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1432, daidai da 13 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na hudu daga cikin jerin karatutukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha للشيخ الإمام العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. دمع من تابع من أكراتين شمبت أروان اللتافي في لوكة يقول إمانا ذام تايش إمدى ما لن يتبين الدليل ديسا كوكما الدليل ديكيش زواغا ربوت وان اللتافي يتي ولما كان كثير من الناس اليوم يا إمدى ذما متاني ديوا أيو بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات كلها سنجي نيسا دكا نين نيسا دقا ايرهم واتو شريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اوجن عبادو جيبا كيدا ينسو ومنها نادقا تكين اند متانيسك نيسا انتسن منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنائز جنائزا نادقا تكين بسبب انصرافهم عن دراسة العلم سبب كوتي ورسو بذكوين علمي ولا سيما علم الحديث والسنة مسمى علم الحديث لعلم السنة وانكبابهم على العلوم المادية دكما دكوبا دفكي أكن علم كراتون بوكو علم كراتون دنيا نيمان كدي تار دنيا والعمل لجمع المال دكما ين ايكي دومن تار دوكيا والعمل لجمع المال دين ايكي دومن تار دوكيا فقد طلب مني بعض الأعزاء شيني اكسامو وندد تكين من يمتاني ما سبرجا ينميني بمناسبة وفاة احدى قريباته يوم الجمعة ادودو لك تندى daya daga cikin ɗan uwan shi mata ta rasu a ranar Juma'a alwaqi' fi 11 rabi'in al-akhir sanata 73 hijriya. Wannan rasuwa ta ƴar uwar wannan babban mutum ta faru ne a ranar Juma'a 11 ga watan rabi'in al-akhir shekarar hijira na da 1373 yau shekara 59 kenan kamar yadda muka bayyana. Sai ya neme ni an aba risalatan muhtasaratan rubuta wani littafi karami fi adabul jana'iz fil islam game da ladabban jana'iz a musulunci li yaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha domin shi wannan babban mutum ya tsayu ya buga wannan littafi ko kuma wani shi ya tsayu ya buga wannan littafi وتوزيعها على المجتمعين للتعزية da kuma raba wannan littafi da waɗanda suke taruwa domin karɓar gaisuwa fi ayyamihal mu'tadati indahu a waɗannan kwanaki da suka zama musu al'ada suka saba da su a wurinsu muhtaniman fursata ijtima'ihim lita'rifihim bi sunnati nabiyihim a yi amfani da wannan dama ta taruwarsu domin a sanar da su sunna annabinsu wato zaman makoki da ake yi ba addinin musulunci bane. Za mu zo mu samu idan aka yi mutuwa aka je aka rufe mamaci to shikenan kowane musulmi ya yi abin da yake wajibi ainihin a kan shi. Idan za ka yi gaisuwa sai ka je ka same su ka sallama da mai gida sai ya fito. Idan a ofis din shi ne, idan a shagon shi ne, za ku haɗu sai ka yi mishi ta'aziyya. To wannan irin taruwa da mutane suke al'ada ce ba addini bane. To da yake a waɗancan lokutan ma al'amuran sun fi tsanani fiye da yanzu, shine sai malamin yake cewa shi wannan da ya nemi a rubuta littafin yana son a rubuta littafin ne a waɗannan kwanaki da jama'a ke taruwa sai abi a rarraba musu littafin dan su samu su karanta dan a sanar da su sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashe yana daga cikin abubuwan da ke aiki akan mu har yanzu shine a kasar ne, a DVD ne, a wani pamphlet ne, ko wata yar matsala ce za mu rubuta da turanci ne ko da hausa ne dangane da waɗannan abubuwan. Jama'a yaɗa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama aiki ne akan malamai, aiki ne akan sarakuna, aiki ne akan masu kuɗi, aiki ne akan ƴan boko, aiki ne akan matan aure, aiki ne akan kowa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kowa ne, kuma kowa in dai musulmi ne yana cewa shi ma na manzon Allah ne. To wace hidima za ka yi wa fiyayyen halitta wajen ka ga cewa al'umma sun fahimci addinin da Allah ya aiko shi da shi? Kyakkyawar fahimta bayan an tace an inganta al'amarin da ya zo daga gare shi. Saboda haka wannan malami yake cewa abinda wannan babban mutum ya nema kenan, hakan din kuwa hatta yastannu biha, domin su bi wannan sunna ta annabi, wa yahtadu bihadiha, su kuma shiryu da shiryar da ke cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa yastaniru binuriha, su samu haske na sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa ma anni kuntu qad basharatu ta'lifa ba'd al-musannafat al-ukhra, malan yace ko da yake na tunkari rubuta waɗansu littattafan daban, faqad waqattuhu khairan, amma sai ne mishi alƙawari na fatan alheri in Allah so cewa zan yi wannan abu. Lima fi zalika min at-ta'awuni ala ihya as-sunnah, saboda a cikin wannan aikin da ya nema akwai taimakawa wajen raya sunna, wa imatatil bid'a, da kuma kashe bid'a, fa sara'atu ila tahqiqi raghabatihi, sai mai marmaza domin tabbatar da abin da ya nema, wa injaba talabatihi, da kuma zartar da buƙatar shi, walakin ne ma kittu ashra fi zalika hatta tabayyana li anna al-amra ab'ud min ba min an yata'in an yatahaqqaqa fi tilka sur'a, yace sai dai ban dade da amsa mishi wannan magana cewa zan rubuta littafin ba, sai al'amarin ya bayyana gare ni a ashe abin da zai iya yiwuwa a cikin irin wannan gaggawa ba. Wa awsa min an yujma'a fi risalatin tuwazza 'ala an-nas fi mithli tilka al-munasaba, kuma wannan al'amarin jana'iza yana da fadi, fadin da yake yafi karfin a ce a rubuta shi a cikin wani littafi cikin gaggawa wanda za a raba wa mutane a lokacin taron karɓar gaisuwar nan tasu. Zalika yace abin da yasa kuwa, li'anna adabal jana'iz wa ahkamaha kathiratun jidda, ladduban jana'iza da hukuncen jana'iza suna da yawa ƙwarai da gaske, wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama, bangare da yawa daga ciki ko kuma bangare wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama, bangare mai girma na daga al'amuran jana'iza na daga cikin abubuwan da malamai suka yi sabani, wa tadarabat hawlahu al-ara, kuma ra'ayoyi suka yi karo da juna, faminhum man yuharrimu shay'an wal akhar yubihuhu, daga cikin malamai zaka samu wani zai ce kaza haram ne, wani kuma sai ya ce halal ne, wa minhum man yujibu shay'an, wani ya wajabta wani abu, wal akhar la yujizuhu, daya kuma sai ya ce wannan abin da wancan ya wajabta sam bai halatta ba ma, wa minhum man yarahu sunnatan wa akhar yarahu bid'atan, yayin da wani zai ga kaza sunna ne a lokacin kuma wani zai ga cewa bid'a ne, fa haka ba haka dai al'amarin yake, kama huwa sha'nu fi kathirin min al-masail al-ukhra, kama yadda yake a mafi yawa ko kuma da yawa daga cikin sauran matsalolin addinin musulunci, ma'ana duk al'amarin da ya zama an yi sabani mai yawa a ciki, to iya tantance shi a cikin ƴan kwanaki yana da yawa, yana da wahala. Saboda haka waɗannan irin matsalolin na jana'iza kamar yadda sauran matsaloli suke na sallah da azumi da zakka, za ka yi ta samun sabanin malamai, wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce, to yace haka al'amarin jana'izan ma fi aksari abwabi shari'a, na da yawa daga cikin babuka na shari'a, ma'ana mafi yawancin matsalolin shari'a ma haka za ka samu malamai sun yi sabani, mistaqan liqaulillahi ta'ala, wannan kuwa ya faru ne don gaskata maganar Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka, ba za su bushe ba suna ta sabani sai waɗanda ubangijinka ya tausayawa. Ashe shi sabani din ba rahma bane kamar yadda wasu suke bayyanawa, tunda Allah ya ce ba za su bushe cikin sabani ba sai in Allah ya ji ɗansu. Ashe na daga cikin rahma Allah a samu cewa maganganun da malamanku suke suna dacewa da juna, ko kuma suna kusanta juna ba sa karo da juna. Amma a lokacin da wani zai ce kaza sunna ce, wani kuma ya ce wannan abin bid'a ce, a lokacin da wani zai ce kaza shi ne musulunci, wannan kuma wani ya ce wannan abin kafirci ne, wani ya ce kaza wajibi ne, wani kuma ya ce haramun ne, to wannan al'umma sun shiga cikin musiba wadda za ta iya kai su ga azaba Allah. Kenan wajibi ne malaman musulunci su tsayu da yin bincike mai zurfi domin tacewa da tantance matsalolin addini, domin a rinka rage saɓani ɗin, domin maganganun aƙalla su rinka kusanta juna ko da ba za su dace da juna ba. Malam ya ce lizalika kana labudda qabla kulli shay'in min jam'i mufradati masailil janaiz, ya ce to don haka ya zama babu makawa kafin komai wajibi ne in fara tattara matsalolin jana'iza waɗanda suke ɗaiɗaiku. Misali abin da ya shafi yaya rashin lafiya hukuncin shi a musulunci, yaya in aka zo rasuwa ya ake yi a musulunci, yaya ake yi dangane da ainihin lulluɓe mamaci kafin a zo a yi mai wanka. Kafin a yi wa mamaci wanka ba a barin shi a kwatangwatsai haka, to akwai irin yadda ake rufe shi, akwai irin yadda ake kwantar da shi, dole ne mu san wannan. Yaya ake yi wajen wankan gawa, wajen likafani ya ake yi, ya ake haƙar ƙabari, ya ake sallar gawa, a wannan hannu ya kamata mamaci ya kwanta, ina fuskar shi ta kamata ta fuskanta daidai, ina ƙafar shi ta kamata kan shi daidai ina ya kamata. Malam ya ce to abu na farko dole a tsaya a binciki waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya, thumma dirasatuha dirasatan daƙiƙa, sannan a tsaya a karanci waɗannan al'amura karatu ƙeƙe da ƙeƙe, wa tatabbu'u adillatil mukhtalafi alayhi minha, da kuma bibiyar dalilan mas'alolin da aka yi saɓani a kai, wa naqdiha ala daw'i ilmi usulil hadith wa usulil fiqh, da kuma tsayawa a dubi ai nazarin waɗannan mas'alolin a bisa haske na ilmomi guda biyu, ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh. Wato kowane malami da ya magana a musulunci ba a jefar da magana shi sai a tsaya a dubi ita maganar, sai kuma a dubi hujjarta, sai a dubi ilmomin hadisi da ilmomin usulul fiqh, sai su zama su ne rayuwa da za a tace waɗannan dalilai. Ilimin hadisi ta hanyar shi ake gane maganar ta inganta ko bata inganta ba, gaskiya ce ko ƙarya ce, haka aka samo ta daga mai ita ko ba haka aka samo ta ba. Ilimin usulul fiqh shi kuma shi ke tabbatar da gaskiyar ma'anar aya ko gaskiyar ma'anar hadisi, ko kuma wata magana ce aka samo daga wani malami, mecece haƙiƙanin gaskiyar wannan maganar. Domin ilimi ne wanda harshen larabci ya dabaibaye shi, ya kewaye shi ma'ana. Ilimin usulul fiqh ilimi ne wanda ya haɗu ta hanyar ilimi na ainihin balagha da ilimi na adab. Ba dan kun ga, saboda in baka san yaya maganganun larabawa suke ba, sai balarabe ya magana yadda kai zaka fahimta, me ya zaka fahimta ne a bisa al'ada irin al'adarka. Dan haka dole ne sai an karanta al'adabul arabi, yaya Arabic literature yake, yaya ake fahimta harshen larabci, sannan sai an karanta ainihin wato syntax, semantics, ma'ana waɗannan wasu ilmomi ne na balagha waɗanda suke fitar da ma'ana ta haƙiƙa. In ka je kana bincike a cikin ilimi na ainihin ma'ani, yaya za a gane ma'anar kaza kaza, yaya fassarar shi za ta kasance, ba dan komi ba, saboda harshen larabci wata irin hikima ta Allah madaukakin sarki, yana da kalmomi kaɗan amma ma'anonin da yake ɗauke da su sukan zama da yawa. To dole sai an gane wannan, a gano menene semantic meaning, menene synthetic meaning, yaya ma'anar abin take a balagance, yaya tarkibin ne yake hukuntawa, yanzu ka ce usulul fiqh, abinda wannan kalmomin guda biyu za su baka daban ne da in ka ɓaɓɓangare su. Kamar in ka ce ɗan ladi daban da ka ce ɗa ladi, kaga ashe in ka haɗa ɗa da ladi yana ba da wata ma'ana wadda ɗa daban ladi daban kuma ba zai bayar ba. Dole ne sai an tsaya an yi nazarin kowaɗanne maganganu a haka, sannan za a iya gane cewa malam wane da ya magana gaskiya ya yi magana yana da hujja, amma ita hujjar ba ta inganta ba, ko kuma ita hujjar ta inganta amma yadda ya kafa hujjar da wannan ayar ko hadisin san ba haka bane. Ibrahim an-Nakhai yana cewa sallah akan tabarma haramun ne, sallah akan tabarma yace haramun ne, kuma sai ya jawo aya yace saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, mun sanya jahannama ita ce tabarmar kafirai. Kaga aya ce, daidai ce ayar, aya ce ba za ka ce ba aya ba ce, amma ita ayar ba ma'anarta kenan ba. To tunda ba ma'anarta kenan ba, fassarar da ya mata da ta zama kuskure sai ya zama hukuncin ma ya zama kuskure. Abinda Allah yake cewa mun sanya jahannama ta zama matsara, kurkuku ce jahannama ga kafirai, kurkuku da ma'anar hasira ay mahsura. Amma sai fassara ta da ma'anar tabarma kawai, kaga ashe aya ce ta inganta. So ba dukkan dalili bane yake iya zama hujja, shine abinda al-Imam Suyuti yake fadi a cikin littafin shi Jam'ul Jawami', yake cewa ba kowane dalili bane yake iya zama hujja sai dalilin da yake da mahanga wanda za a tsaya a dube shi. To ba wanda mutum ya yi magana kawai ya jawo aya sai ya ce to ai tunda aya ba ce, a'a sai an dube ya fassara aya daidai, ko ta abinda yake magana daban abinda aya take magana daban. Wannan shirman da akwai shi da yawa a cikin waɗanda ake kira malamai a ƙasar nan tamu, sai yasa dole sai an tashi duk maganganu an bincike inganci sannan kuma da haƙiƙanin ma'anar wannan maganar. Ko kun fahimta jama'a? Domin ko mutum ne ke rayuwa wanda kake rayuwa tare da shi yanzu, in yi magana kakan iya fassara magana ta zama kuskure, daga haka sai a zo rikici. Amma in aka ce ya fassara a bashi da kanshi, da ya fassara sai a ji shi kenan, ma'ana ta fito. Na fata an gane. An zo ana rikici, wannan ya zo ya ce sufi ghayatuhu huwa Allah, ba wata matsala a cikin wannan, sai baka san larabci ba, wani bai san larabci ba kikenin sai ce wannan magana kafirci ce, ha kafirci ba ce kalma ce zahiri, ba ta da ko kadan ma ba ta ma da wani rikici a cikin lugar arabiya. Yace as-sufi ghayatuhu huwa Allah, sufi Allah yake nufi. Yanzu a Hausa ne yake ji namunin magana, ya kama ana ta kenan. To amma an baka iya larabci ba sai ka ce a yana nufin ya zama Allah, ba ka iya larabci ba ne. So dole ne sai kun iya ilimin hadisi wanda shi zai taimake ku ku iya gane asalin magana ta inganta, to sannan sai ku iya ilimin usulul fiqh da ta inganta, me ma'anarta ta gaskiya. Ba haka ba sai ku yi ta hayaniya, ta ɓata wa juna lokaci. Ko kun fahimta jama'a? Malam ya ce to wannan wajibi ne, wa ikhtiyarar rajih minha, sannan in aka tattauna maganganun da malamai suka yi masu karo da juna mabambanta, bayan an iya tantance dalilansu an dubi ingancin dalilai da ma'anar dalilan, sai kuma a zaɓi maganar da take mai ƙarfi daga ciki duna ayyu tahayyuzin li madhhabin mu'ayyan, ba tare da goyon bayan kowace mazhaba kwaya ɗaya ba, aw ta'assurin bi'adatin saytarat, ko kuma ta'asirantuwa da wata al'ada wadda ta mamaye hatta farat ka annaha dinun yajibu an yuttaba, har ta waye gari ta zama kamar wani addini ne da ya zama wajibi abi. Ma'ana hanyar da ake bi ake gane gaskiyar magana, ba wai ana gane gaskiyar magana bane don kawai ta goyi bayan mazhaba kaza, ko kuma don wannan magana ta dace da wata al'ada da ta riga ta mamaye kwakwalen mutane. a kadai ana so ne a iya tabbatar da gaskiya, saboda ita gaskiyar gaskiya ce tana da dalilai. Saboda haka ma'aunin gane gaskiya ba wai shine a aikin da wani ne ya faɗi to gaskiya ne, aikin da wannan maganar mazhaba kaza ce to gaskiya ne, ai wannan abin da ya faɗa yayi daidai da al'adar mu to gaskiya ne, to wannan shirme ne. Ba da haka ake gane gaskiya ba. Ana gane gaskiya ne da me? Da ainihin dalilai ingantattu waɗanda haƙiƙani su ne gaskiya ɗin. Wa mimma la yakhfa ala ahli al-ilm, yace ba boyayyen abu bane ga malamai. Alladhina marasu ta'lifa, waɗanda suka goge da rubuce-rubuce. أن تحقيق مثل هذا العمل تبتد أيكي إرواننا أتي أربو تلتاسي جمد جنائذا يتطلب سعيا حثيفا جنا أينهم واتو نيما جدعوا واتو ودتك ميسوري واتو هنا نيما قوازو وانديك قوازا واتو حثيفا تكين جدعوا دولني أي متابع أيكي أنا أيكي أنا تي جمد بائع أنا تياوا wajudan dalilan da kuma kwazo wanda ya kai matuka wa sabran jamilan da hakuri mai ainihin kyau wa zamanan madida sannan da kuma zamani mai ainihin tazara wa ba'da injazihi to bayan zartar da wannan yunkin ta'lifur risalatil matluba wato bayan an gama tabbatar da binciken a bisa yadda aka faɗi din nan to zai yiwu a iya ainihin wato samar da littafi irin wanda ake nema بصورة تطمع إن إليها النفس ده صورة ديك زوتيا ذات نتغليتا وينشرح لها الصدر كما أينهم واتو إرادة ذات حسككا ويعظم بها النفع سنن كما أمباني ذي جرم مدهكا أبن دي أننا مغانا تكيين في وأننا أيكي مباو بقاتا جداوا أيكي نديك بقاتا أتايا أيش أتناكي domin ba abu ne da za a yi shi jagga-jagga yadda daga baya za a dawo ana ta gyara-gyara ba. Allahu akbar. Wannan littafin yana daga cikin littattafan da malamin ya rubuta su kamar yadda muka faɗi fiye da shekara 50 da ta wuce, kuma yana daga cikin littafan shi mafi inganci, saboda kuji yadda ya ce ya tsaya ya yi wannan aikin sai da ya tsaya da abin ɗaya bayan ɗaya a tsanaki. To haka ake so. Ce sa kada wani yanzu ya zo ya ce maka muna son ai marmaza a rubuta mana littafi akan kaza, sai ka duba abu ne mai sauki kai, sannan za ka iya samar da littafin da nagarta da ingantaccen ilimi da tantance abubuwa a ɗan wannan lokacin, ba za ka iya ba, abu ne na gwaninta ba a ce wai ka rubuta littafi. Za ka ga malaman Islamiya yanzu wai kowa wai zai rubuta littafi, wai sun ɗauka rubuta littafi abu ne wanda za ka rubuta ka raba wa 'yan matan Islamiya kawai, ana nan sai littafin ya afka hannun wani babban malami, shikenan sai ka kalle ka a wani shashasha ko sakarai. Kai kuma nan kana nan 'yan matan Islamiya suna ce maka sayyidi ya rubuta littafi, kana kumbura kai kamar jangwala gwada. Ina fata an gane. Malam yake cewa lidhalika faqad dhakartu lil akhil mushar ilayhi khassatan hadha mu'tabara, yace dan haka sai na bayyana wa dan uwancan da ya nemi a rubuta mishi wannan littafi, sai na bayyana mishi ainihin wato wannan irin matsaloli da ke tattare da wannan rubutu, ba zai samu a cikin gaggawa ba, ne mishi bayani na musamman ina mai bashi uzuri. Faqabila uzuri, sai kuma ya karbi uzurin nawa. Jazakumullahu khaira, Allah ya saka mai da alkhairi. Walakinahu aada yatlubu minni shuru'a, sai dai kuma ya sake dawowa yana neman in fara rubuta wannan littafi fi hadha al-amal, game da wannan aiki na jana'iza. Wa haddani alayhi, ya kwadaitar da ni. Wa balaga fihi, kuma ya kai matuƙa wajen kwadaitar da ni. Radiyan minhu khairan kaseera, yana yin haka ne yana mai fatan alheri mai yawa in an yi wannan littafi. Fastakhartu Allah ta'ala, sai na nemi zabi a wurin Allah madaukakin sarki, ma'ana ne istikhara. Haka Jabiru ya faɗi a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kwadaitar da su game da yin istikhara akan komai. Ita istikhara mutum shi yake yin ta da kanshi, baya zuwa wurin wani ya ce na zo a yi min istikhara, wannan tsubbu kenan, wannan duba kenan. Istikhara za mu zo cikin karatutuka da aka fara yi dinnan na Sahihu Muslim da sauran waɗannan littafai na musulunci, za mu ga yadda istikhara take. Sallah ce ake raka'a biyu,
na kai sai addu'a, wannan addu'a in baka iya haddace ta ba sai ka zo sai a rubuta maka ita ko ai maka photo stat dinta a hankali kana yi har ka samu ka haddace ta. Amma ba lallai ne sai ka haddace ta ba tukuna zaka fara sallar istikhara din. Zaka iya zuwa in aka rubuta maka ita ko aka ainihin wato yi maka photo stat dinta sai ka zauna sai in kai sallar raka'a biyu sai ka dube ta kana kallo kana karantawa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Karanta ta har zuwa ƙarshe. Ya Allah ina neman zaɓinka, ya Allah ka zaɓa mini, ya Allah ikonka nake nema, ya Allah ka gaya wa Allah maɗaukakin sarki waɗannan al'amura. Sai ka miƙa wa Allah, Allah ka zaɓa min alheri game da wannan kasuwanci da zan fara, ko wannan neman aure da zan fara, ko wannan ginin gida da zan fara, ko kuma wannan ainihin tafiya aikin hajji da zan yi, ko wannan umra da zan tafi, ko wannan fatauci, ko wannan harka, ko ƴata da zan ɗauka in ba wane. Duk abin da za ka yi gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi sai ka yi istikhara. So ɗaya ake yin ta, in an yi ta kuma ba wani abu ake gani a mafarki ba, ba wani abu ake gani a ƙarƙashin matashin kai ba. Zaka ji zuciyarka ta natsu, abin ya sauƙaƙu gare ka, dalili ne akan alherin abin. In ka ji zuciyarka ta tashi cikin ƙunci da damuwa, al'amarin kuma ya ƙara rikicewa, to dalili ne akan sai ka bar al'amarin kenan. Allah ya maka zabi. Kuma sharaɗi mafi girma na yin istikhara shine tun kafin ka yi ta ya zama ka saki zuciyarka. Kar ya zama ka karkata kana son ka sai wannan mota, sannan kuma sai ka je kai istikhara ka ɓata kanka lokaci. Domin kamar abokinka ne ka zo ka ce wane eh, da in sai motar nan, da in sai gidan nan, wanne ka ga yafi? Amma fannin gidan nake so in siya gaskiya. To me kamata ya ce maka? Sai ce maka kai abin da ka zo. Amma da kaza wanne yafi? Zaɓa mini. To haka ake so kai wa Allah maɗaukakin sarki. Ya Allah kai ka san gaibu, kai ka san kaza, kai ka san kaza, Allah ka zaɓan min cikin yi ko bai. Shikenan. To shi ne malam ya ce sai da ya istikhara ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mishi. Wanka babtu ala dirasa, sannan sai na duƙufa akan karatu, wal muraji'a da bibiyar littattafai, qurabata salasata ashhuri, kusan watanni uku. A'malu fiha layla layla nahara laylan naharan, na aikin karantawa da bincike da bibiyar littattafai dare da rana. Haka wannan wurin yake zama a karatun da ne wannan littafi shekara 16 da ta gabata. Wannan wurin na karanta shi da kuskure cewa laylan wa naharan, babu wannan wawun din. Laylan naharan ko laylan naharan, ba dare ba rana. Abinda Bahaushe kan ce ina yin abin ba dare ba rana, wato in yi da daddare in yi da rana. Illa ma la budda minhu min al'amal fi mihnati, abinda kawai bana samun lokacin da kawai bana samun damar yin karatu ko rubutu dangane da wannan, sai abinda ya zama babu makawa na sana'ata. Malam Nasiruddin Al-Albani, kamar yadda muka bayyana a muqaddima karatun Sahihu Muslim rannan, ba malamin gwamnati bane, ba kuma malam fada bane, ba kuma kawai ya tsubbace ne ya zauna a masallaci yana jiran maula ta sidi maula ta Balarabe ba. A'a, yana da sana'a wadda mahaifin shi ya koya mishi tun yana ƙarami, ita ce gyaran agogo. To yana da shago yana gyaran agogo. Ya ce in har kaga baya karatu yana bincike a cikin watanni uku game da al'amarin jana'izan nan, to yana shagon shi ne wurin sana'a shi. Da haka ne ya kare mutuncin shi. Shi ne abin da muke ta gaya muku. Amma matsalar jama'a, an buga kan samarin Najeriya ne saboda wasu ƴan ciwaciwan malamai da so gani. Malami ne baya aikin fari sai na baki. Don haka kowane matashi sai ka samu shi ma ƙoƙari yake, bari ya tashi ya je ya san ƴan siyasa kaza, ya san ƴan boko kaza, a rinƙa ana kai shi kaza, a rinƙa kaza, a rinƙa kaza. Dole ne ya zama kana da wani abu wanda kake ta hanya haka za ka ci abinci. Shi zai sa ka tsayu a gaskiya, ka zama wala ya khafu uqbaha. Duk abin da ka amince da shi zaka iya fitowa ka faɗa, baka tsoron me zai biyo baya. Amma in har ka wayi gari, wane shi zai baka, wane shi zai maka kaza, wane shi zai maka kaza, kaskanci ya riga ya same ka. Abu na farko kenan, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul ulya khairun min al-yad as-sufla, hannun da ke bayarwa shine alheri ba hannun da ke karbe ba. Wani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, koyaushe ina zaune ina ibada, dan uwana ke ci da ni. Sai yace, sai manzon Allah yace, akhuka khairun minka, dan uwanka ya fi ka alheri. Amma shi gashi a masallaci, itikafi, sallah, amma kuma dan uwan shi ke ci da shi. Annabi yace dan uwan shi ya fi shi alkhairi, yake ci da shi. Yana cikin hadisin Bukhari da Muslim, Annabi Dauda ya kasance kana la ya'kulu illa min amali yadihi, baya ci sai daga aikin hannun shi. Zakariya kana najjara, Annabi Zakariya ya kasance kafinta ne. Yanzu malami ya bude shago a kasuwa, sai a ce dan me, subhanallahi, hadhihi bid'atun saytarat ala uquli kathirin minan nas, tunani ne na bid'a ya mamaye zukatan mutane. Saboda me? Ana rayuwa cikin malaman da ba abin kokoyo bane, ba sa karantar da mutane karantarwar da a aikace. Malami ne zai hana shi shiga kasuwa ya je bude shago? Me zai hana malami ya je kasuwa ya siyayya? Ba inda aka hana. Allah cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan gane da kafirai da suke aibanta shi, suna cewa ma li hadhar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, wani irin annabi ne ana ganin shi yana cin abinci, wani irin annabi ne ana ganin shi yana shiga kasuwa? Ma'ana shiga kasuwa aibi ne? Wannan tunani ne irin na kafirai waɗanda suke gidadawa da kansu bai waye. Saboda haka abin da yake cewa in ka gabana aikin bincike game da littafin nan a cikin watannin nan uku, to illa ma la budda minhu min al-amal fi mihnati, sai abin da ya zama babu makawa na sana'ata, wannan da kuma abin da ya zama babu makawa na bacci, allazi la ghina anhu lirahati jismi, wanda yake babu makawa, dole ne ba zan wadatu daga ainihin hutun jikina ba. Wato in ba bacci yake ba, ba wurin sana'ar shi yake ba, to babu shakka yana ainihin cikin aiki a cikin watanni uku din nan game da wannan. Mun karanta mun ji Imam Muslim ma yana da wurin sana'a, mun bayyana muku Imam Bukhari ma yana da shago, mun gaya muku Abu Hanifa ma yana kasuwanci, mun gaya muku Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Faruq, mun gaya muku Uthman, mun gaya muku Ali, duk waɗannan suna da aiki. Sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wa qad kanu idha uddu qalila fa saru al-yawma a'azza min al-qalil. Su dan fodiyo Uthman duk suna da sana'ar yi, su Abdullahi Gwandu suna da sana'ar yi. Abdullahi Gwandu yana gwamna a Gwandu, ita ce Kebbi State a yanzu kenan. In gari ya waye, sai kuma ya je sai ya karbi aikin gona a wurin talakawan shi, ya karbi jirgin dawa, sile za a biya shi jirgin dawa. Garin wannan jirgin dawa ne kardajiyar dawa, wato icen dawa ya yanke shi, jini ya ci gaba da zuba, sanadin mutuwar shi kenan. His Excellency the Executive Governor of Gombe State, Abdullahi Gwandu. Halal suke ci, ba sa cin haram. Yana da baiwa sunanta Katambali, ita take mishi hidima. Rannan sai ta zo ta ce, ranka ya dade, yau babu nono a gidan gwamnati, ba nono, ga fura da platani gwamna, amma babu ne, babu nono a gidan gwamnati, kuma shi ne gwamna. Sai ce mata ka tambaye, idan babu nono a dama da ruwa. His Excellency kenan. Fulani mawa ne a ƙarƙashin Gombe Emirate da ke da manya-manyan shanu da za a iya zuwa a je a kwato, a zo His Excellency dole ya sha nono, amma ina ba za su ci haramun ba. Sai sa kaga Allah ya ɗaukake su, Allah ya daraja su, Allah ya kambama su. Ulaika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi, waɗannan da su ake kwaikwayo. Sai da aka ustazai da ɗaliban ilimi, ku gyara tunaninku. Waɗannan malamai da zaka taso su jaka, sai za su haɗa ka da famanin sakatare kaza, za su haɗa ka da gwamna kaza, za su haɗa ka da shi ya maka me, sai za ka rinka mishi addu'a, za ka rinka rubuta mishi ya latifu maganin mai tsafi, falaki da nasu maganin ƴan tsurku. To ina za ka iya faɗin gaskiya? ba za ku yi mamaki wannan watan azumin da ya wuce an ɗibi malamai daga ƙasar nan an kai su Ka'aba wai su yi addu'a kada wutar lantarki ta gyaru ba? Saboda idan wutar lantarki ta gyaru wasu ba za su ci abinci ba. Da wannan watan azumi an ɗibe su an kai su, yanzu kuma ana ci ana kaiwa. Wace irin rayuwa ce muke ciki? Ya zama the most corrupt practices in the society. They are the spiritual leaders. Mutanen da suka fi kowa gurɓacewa a al'umma ya zama su ne malamai, ku gaya mana yadda ƙasa za ta gyaru. Sardau na cewa in yana office idan Abubakar Bum ya shigo yake sai gaban shi ya faɗi, amma Abubakar Bum classmate ɗin shi ne, abokin shi ne. Ka san ba abin da classmate ɗinka zai zama, ka ji tsoron shi ya ce amma saboda haiba, saboda kwarjin sai ji gaban shi ya faɗi. Ya san cewa an zo a ce mishi to za ka gyara wuri kaza, za ka gyara wuri kaza. Yace sai gaban shi ya faɗi, ya san to akwai wani abu da yake nan. Amma in ya san cewa me motar shi ta tsufa, yana son a bashi wata ne. Fili yake so, takardar umara yake so, takardar hajji yake so, ragon sallah yake so, matar shi ce ta haihu, sadaki yake nema, zai aurar da ƴan shi ne. Wannan matsala ce? Yara zai haɗa ita ku je ku sallame shi, ko kuma an zai ce mai ka Allah ku rabu da shi, ku ce ina bacci da Allah ku bashi 50,000, ku tashi kowa ya iya sana'a jama'a, ka je ka iya kafinta, baka fi annabin Allah daraja ba, ƙarya ma kake ya fi ka daraja, ya fi ka matsayi. Annabi Zakariya karanta suratu Maryam ka ji darajojin shi, amma aka ce kafinta ne. Annabi Dawuda injiniya ne mai aikin karfe da wanda. Annabin Allah Dawud, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kiwon dabbobi yake yi, yace ala qararu, suna biya na ɗan kwabbai, amma dai ana biyan shi yana yi kuma sana'a ce, ya toshe mutuncin kanshi. Sayyidina Ali Mauje yake ɗauka ya je yi ciyawa, Ali ya fi ka daraja, Mauje yake zuwa yi ciyawa ya je ya rufe asirin kanshi. Shi yasa waɗannan mutanen ba sa shakkar kowa a duniya sai Allah. Ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahum ma kana fil ardi muslimu. Waɗannan su ne sahabbai jama'a, ba sa shakkar kowa a duniya. Abu Dharr wa'azi yayi, aka ce wannan wa'azin ya saba wa abin da sarki ke so. Yace ina ruwa na? Ba aya bace, ko ba hadisi ne na ja muku ba? والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دي وندا بايا زكا يتي دان موتا ني اكا تي هم مسلمي يتي هم مسلمي اكا تي ا ما زان كين غارين ما ياتي فا باندا مسلمي يتي نا فدا يتي ايا تي كا فدي منزا الله يا فدا يتي كاي غارين غيا مكو يتي دا با كو سا كانسا كلي تاكوبي كونا يانكا ويانا تا بايا. Yace zan ci gaba da faɗin abin da na sani har sai na ji an yanke ni gaba daya. Yace sai mu Abu Dharr kenan, dama shi da mudare ne, su ba sa tsoron kowa, dama musulunci ne ma yayin regulating din su. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Malam yace in ba sana'ata da bacci ba wanda jikina bai wadatu da hutu daga gare shi ba, bana ainihin wato hutawa hatta ta makantu min idadi hadha alkitab alladhi bayna yadal qari alkarim. Allahu akbar, yace har sai da na samu ikon tattalar wannan littafi da ke gaban ka ya kai ne karatu abin girmamawa. Kaji a cikin wata uku ya zauna yayi aikin, in ba bacci da sana'ar shi ba, ba abin da ya hana shi a cikin wannan wata uku. ولقد كان يتطلب من الوقت اكثر مما قدر له. ko da yake littafin ya buƙaci lokacin da ya fi yawa fiye da wanda aka tsara mishi, ma'ana wata uku din ma asali ta yi kadan, sai dai laula anna kisman kabiran min masailihi wa ahadithihi qad kana muhaqqaqan indi fi ba'd tasanifi. Sai dai ya kasance wani bangare mai girma na daga mas'aloli da hadisan wannan littafi, dama na riga na tantance su na gyara su a cikin waɗansu littafai na, ma'ana ya riga ya tattali abin shi. Saboda haka kun ga da yake bukata ta kama yanzu, sai ya ɗibo ya ɗan gyaggyara. Haka ake son ka a matsayinka na ɗalibi ko malami, sai ya zama tun kafin matsala ta faru kana tattala abubuwa kana ajewa. Ran da aka zo aka ce ala gafatta malam, za a yi sallah a yau a Najeriya, kuma gashi can za a hau Arafa a Makka, ana neman ku zo taro a fadar mai martaba sarki. Sai ka ɗauko wannan abin cikin minti 10 sai ka kakkaɓe ka ɗan gyara sai ka taho, dan dama ka kintsa. Amma ka ce ai tunda kake ma kai baka taɓa sanin inda aka yi wannan karatun ba, to ina malantar? Ba karatu ba ko kwabo, gashi kuma kai ne malami. Dan haka yace ba dan ya kasance wani bangare mai girma na waɗannan matsalolin jana'iza, dama ya tattale su a cikin wani littafi ba, to da lokacin da zai bukata ma ya fi haka. Yace walizalika, dan haka tarani uhilu alaiha fi ba'd almawatin minha minhu, dan haka zaka ga ina nuna maka cewa ka koma cikin wasu littafai na a wasu wurare cikin littafai na, saboda dama na riga na tantance matsalolin anan. Jama'a kun fahimci me yake nufi? Yana da littafai waɗanda ya rubuta su da dama kafin wannan lokacin, a ciki ya tattauna wasu matsaloli nan tsalli-tsalli dangane da jana'iza. Yanzu da aka zo aka ce ana son ya rubuta wannan, sai ya tattaro waɗancan, ya tattaro a cikin watanni uku ɗin nan shikenan, sai ya ɗan gyaggyara shikenan, saboda an riga an ci ƙarfin abin dama. Ko kun gane jama'a? Wa laqad hawaltu an astaqsiya fihi kulla ma lahu alaqatun bi mawdu'ihi min almasail, malan yace nayi iyakar kokarin in kure duk wani abu da ke da alaka da wannan ainihin wato matsala daga cikin matsalolin ainihin jana'iza. Wato malan Albani Nasiruddin, Allah ya gafarta mishi, yayi nufin ne zai istiqsa'i, shine zai kure duk abin da ake nema na jana'iza, zai kokarin ya kawo shi. Allati laha dalilun min alkitabi was sunna, amma wanda yake da dalili daga Qur'ani da Sunna. Dan akwai wasu matsalolin a jana'iza malaman sun kirkiro su ne kawai an wasa kwakwalwa, amma da wanda yace kazan da wanda yace ba hakan ba babu hujja a kai, to ba za ka ga irin wannan matsalolin a littafin nan ba. Wa aradtu amma kana mustanibuhu mujarradar ra'ayi, yace duk abin da ya zama zallar ra'ayi ne kawai madogaran shi, yace na kawo da kai da shi. Da annal mawdu'a ta'abbudiyyun mahdhun, yace saboda wannan mas'ala da muke tattaunawa akai mas'ala ce ta ibada tsantsa, harkar jana'iza tsantsar ibada ce, dan haka bai kamata a bada dama ra'ayi ya shigo ba. La majalan li qiyas fihi, qiyasi ba shi da mashiga a cikin wannan al'amarin, illa ma la budda minhu min alqiyas aljami, sai dai qiyasin da ya zama asarari yake, amma ba zai zama mas'alolin a bi su ai ta qiyasi ba. Ko kun fahimta? Ma'ana malan Nasiruddin yana ce maka ba za a rinka ɗibo ra'ayoyi ana kawo anan ba, don harka ce ta ibada, dole dai a kawo aya ko hadisi. Idan ya kama kiyasin kuma sai kiyasi wanda ya cika sharuɗan kiyasi, wanda yake asarari yake, kuma duk wanda ya bi an yi wannan kiyasi ya san cewa zuciya a ciki. Wa auratu fi awwalihi ba'd al-fusuli wal masail allati la tudhkaru 'adatan fi bab al-jana'iz, malan yace farkon wannan littafi na kwararo wasu fasulla da wasu mas'aloli waɗanda a al'adan da ba a ambatan su a babukan jana'iza, min ammati kutubul fiqh, a littafan fiqh baki ɗayan ka karanta baka samu ana kawo su. Yace to a farko-farkon wannan littafi na kawo waɗannan, mislul wasiyya, kamar wasiyya, kafin ka rasu ya zama kana da wata wasiyya da kai ka kafa shaidu a kai ko kuma rubutacciya. Wa alamati husn al-khatima, da kuma alamomin kyakkyawar cikawa, wacce alama ce musulmi zai mutu a kanta a gane cewa ya yi kyakkyawar cikawa. Malam yace zai kawo waɗannan tare da cewa a al'adance ba a saba kawo su a farko-farkon littafan jana'iza ba. Wa nahwu zalika, da makatan haka. Wa ba'duhu qad la yudhkaru fiha aslan, yace wasu mas'alolin ma asali ba a ambata su, مثل الفصل الخامس والثامن والتاسع والمسألة الثلاثون والفقرة جيم ودال من المسألة 74 والمسألة التاسعة الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين وخمسة بعد المئة والسبع ومئة 13 ومئة و25 ومئة ولقد سابعة من المسألة الثامنة والعشرين بعد المئة ما أهميتهما وكثرة إبلاء الناس بها وتواتر الأحاديث فيها والفقرة العاشرة منها وأنما لن يلساف وسوء الأمران ودن دا كأي ودن نان الأمران ذام زوكنس إن شاء الله تعالى ودن ديتي إلا إلا ودن نان مسألة ما قبائي انكبو بيسو gabaɗayan su ba a ambatan su sam a cikin ainihin littattafai na ainihin wato jana'iza. Bari mu duba kamar inda yake cewa mas'ala ta 30. Wadda daga cikin mas'alolin wadda yake cewa zaka ga sam ba a ambatan ire-iren waɗannan mas'alolin. Bayani dangane da girman ladan wanda ya wanke ainihin gawa da kuma waɗanne irin sharuɗa ne za su zai cika sannan ya samu wannan ladan mai girma, to ire-iren waɗannan matsalolin ga su nan dai za mu zo mu karanta su insha Allahu ta'ala. Ina fata an gane. Malam yace wastauhaitu tartibahu min alwaqi, na tsara gudanar da wannan tsari kafin mutuwa, rashin lafiya. To daga rashafiya sai mutuwa, idan aka mutu sai me? Sai a lulluɓa mutum, sai a tafi aje a fara neman kafani, wasu su tafi a ɗan ƙabari. Ma'ana yadda abun yake faruwa yake haka na tsara littafin, ba wai zai littafin ne ya ɗauko maka sallar gawa sannan kuma daga baya sai zo ya ɗauko maka ainihin abin da ya shafi likafani ba. A'a, kaga wankan gawa shi ke fara zuwa, sannan likafani, sannan sallar gawa, sannan ƙabari. To haka yace ya tsara al'amuran, shine wastauhaitu tartibahu, kuma na ainihin wato fuskanci tsara littafin min alwaqi daga yadda abin yake faruwa. Faftatahtuhu bi fasli, dan haka sai na bude shi da faslin ma yajibu ala almaridi min arida bil qada'i was sabri ala alqadri, abubuwan da suka wajaba ga mara lafiya na yarda da hukuncin Allah da kuma hakuri akan kaddara Allah. Wa tarki tamannil maut wa ada'il huquq, mamaci kada mara lafiya, kada rashin lafiya ta tsanani ya rinka neman cewa ina ma ya mutu, ba kyau fadin haka. Za mu zo mu ji, sai dai ainihin mara lafiya ya ce ya Allah in alheri ce rayuwa Allah ka rayar da ni, idan mutuwar ce alheri Allah ka dauki raina. Wa ada'il huquq, da kuma ba da haƙoƙi. Da zarar ka kwanta rashin lafiya kai kokarin duk wanda ka san ka zalunta ka neme ya yafe maka, duk wanda ya baka ajiyar wata dukiya ko kuma wanda yake da wani haƙƙi na bashi ko gado ko makamantan haka, kai kokari ka tabbatar da cewa ka ainihin wato mayar mishi da waɗannan haƙoƙi. Wal wasiya, da kuma yin wasiya. Wal ishhad alaiha, da kuma kafa shaida akan yin wasiya din. ƴaƴanka ne, dukiyarka ce, a wani abu ne kake so kai wasiya da shi, in kai din ka kafa shaida. Thumma, sannan kuma talqinul muhtabar, mutumin da mutuwa ta halarto mishi ya mishi kalmar shahada. Wa ma ala man hadarahu min at-talqin wa amrihi bi shahada, waɗanda suke gurin da wani zai rasu, menene yake wajibi a kansu? Nasu lakkana mishi kalmar shahada, su kuma umarce shi da faɗinta. Haka ake yi a sunna, cewa ake wana kace la ilaha illallah, ba wai za a ci gaba da faɗe bane kamar yadda wasu ke cewa ai ta faɗe har ya faɗa. A'a, ya saba ma sunna. Za mu zo mu ji cikin hadisin fiyayyen halitta, annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yake wana kace la ilaha illallah, to na annabi shine daidai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka wannan irin talqini malam zai karantar da mu yaya ne zo a cikin sunna. Thumma ma ala alhadirina ba'da mautihi, idan ya cika kuma ya rasu, menene ya wajaba ga waɗanda suke gurin? Min ghamdi aynaihi, na rintse mishi idanuwa. Idan rai ya fita, sai idanuwa su kakkafe suna kallon sama, saboda lokacin da aka ɗauki ran idanuwan suna bin wannan rai su ga ina za a yi da shi. To shikenan sai idanuwan sai su bushe a haka. Dan haka abu farko shine waɗanda ke gurin da wani ya rasu, matakin farko shine su yi kokarin rintse mishi idanuwa. ko da zai kai ga sai sun dangwalo ruwa ne sun dan shashafa a idan saboda ya fara kamewa wad'a ilahu da kuma yi mishi addu'a wa taghfiyatihi da kuma lullube shi wa ta'jili bi tajhizihi si sauri kuma a kintsa shi a kai shi ba a jinkiri idan mutun ya rasu sai ai marmaza sai a kintsa shi wal mubadarati liqaba'i dainihi a kuma yi gaggawa wajen biya mishi bashi kafin a kai shi kabari jama'ar musulmi wannan na daga abubuwan da aka yi sakaci akai sai a ce yaushe ana ainihin magana za a je a rufe shi wa yake magana bashi a'a suwana su je suna kokarin hakan kabari suwana suna kokarin samo likafani suwana kuma su je suna kokarin gano suwaye da waye yake bin shi bashi wani bashin za a iya biya mai a yanzu ai marmaza a biya wanda ba za a iya biya mai ba a samu wani cikin magadan shi ya ce bashin ya dawo kanshi duk wanda ya je kabari da bashi azaba zai sha ku kiyaye ba a kai musulmi kabari da bashi za mu zo mu ji wata ran sallah aka aje gawa za a yi sai annabi ya wuce zai sallah sai ya ce alaihi dainu ana bin shi bashi suka ce na'am qiratan ana bin shi kwandala biyu sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum ku mishi sallah manzo Allah ba zai mishi sallah ba sai abokata da ya jawo riga manzo Allah ya ce ya manzo Allah alqiratan alayya ad-dinaran alayya wadannan kudi sun dawo kaina manzo Allah ya ce ka yadda kudin sun dawo kanka wal mayyitu minhuma bari mamaci ya barranta daga su eh sun dawo kanka eh sai manzo Allah ya wuce mai sallah saboda haka ya ku musulmi ba a kai musulmi kabari da bashi imma a biya mai nan take imma a tabbatar da cewa bashin ya dawo kan wani amma ba haka ba za a kai shi cikin azaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye thumma ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim sa'annan kuma menene ya halatta ga waɗanda ke wurin da wani ya rasu da waɗanda ma za su zo daga baya ai musu izini su shigo su ga shi min kashfi wajhihi cewa ya halatta su bude fuskar shi wa tabilihi da kuma sumbantar shi wal buka alaihi da kuma yi mishi kuka irin wanda muka faɗi ba kuka irin na ihu da birgima ba ma'ana an ce maka wani ya rasu sai ka taho sai ka zo ai maka izini sai ka shigo ka ganshi inda yake kwance an mummuɗe shi da wannan bargo ko wannan mayafi babu laifi zaka iya bude fuskar shi kuma zaka iya ainihin sumbantar goshin shi ko fuskar shi sannan kuma dan kai kuka na hawaye babu laifi wannan fadi ane mana so mun tabe ne karatu zai zo na musamman dalla dalla akan waɗannan abubuwan insha Allah thumma ma yajibu ala aqaribil mayyit sannan dangin mamaci menene ya wajaba akan su min as-sabr na hakuri wal ridha bil qadr da kuma karbar kaddara Allah da yarda da kaddara Allah wal istirja'i da kuma fadin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ihdad al mar'ati ala zawjiha da kuma yaya matar aure take wa mijinta takaba duk waɗannan abubuwan sai an koya wa mutane in ba haka ba sai ka ga mace mijinta ya rasu sai ta daburce me ake yi sai a je a dauko wata tsohuwa sai ta zo ita tsohuwa ko kawaidi bata taba gani ba ko kun fahimta wannan tsohuwa ce za ta zaunar da ita te ta mata wani karatun surkulle ta ce to za ki rinka tafiya a hankali ne kin san yana binki yana rarrafe to kada ki ja mishi kafafuwan shi su kurje wallahi inna ƙarya kike baki da dalili ƙarya kike ina fata an gane wai sai a ce wai mai takaba wai ta rinka tafiya a cikin gida a hankali wai saboda mijin yana tabinta ne yana rarrafe yana kuka kai jama'a kamar dan kukuyo ƙarya ne wannan ba karatu ba ne ina fata an gane na biyu sai a ce mata ba dama ta yi kitso me dan ne za ta yi kitso za ta shafa mai za ta ainihin yi wanka amma abin da aka hana ta shi ne karte kitson da in an gan shi za a ce wannan kitson ado ne domin kitso ana yin shi dan ado kuma ana yin shi dan tsafta to tunda ko ana yin shi dan tsafta za ta zauna wata hudu da kwana goma babu kitso dan haka za ta yi kitso amma ba za ta yi kitso na gayu ba za ta shafa mai dan ba za ta bar jikin ta bushe kamar kadangaruwa ba, amma ba za ta shafa mai irin shafa man da in an ganta za a ganta kamar wata amarya ba. Ko kun fahimta jama'a? Za ta wanka da sabulu, ba kuma wai sabulu irin koren sabulu ba. Sabulu akwai wanda in an yi wanka da shi ne kanshi ne, bayan wankan kanshin ba zai rinka fita daga jikin ba, sai dai kanshin zai amfani ne wajen kashe warin hammata da doyin farji. To ba so ake ta gama ta kaba ba kuma a ganta muzu muzu kamar ta fito daga Palestine ana yaki. Na fata an gani. Wannan jahiliya ce, a jahiliya ne idan mace mijinta ya rasu sai ta shekara guda ba wanka, ba wanki, ba sauya tufafi, ba za ta fita hatta daga ɗakin da ya mutu ya batta ba. Anan za ta yi kashi, anan za ta yi fitsari, anan za ta yi komai, ba kitso, ba komai, sai ta fito sai a ganta kamar aljana, sai a je a kamo mata tsuntsu sai ta sa a farjinta ta matse shi da doyi da sirkaki, in ya kashe tsuntsun in ta fito da shi sai ta jefa, sai a ce to shikenan ta fita ta kaba. Wannan maguzanci ne. Allah ya wanke mu daga maguzanci, ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi. Manzo Allah ya zo ya karanta mana ayoyin Allah, ba ma buƙatar maguzanci. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji wannan kenan. Ranar fita ta Kaba ba a ce wannan rana akwai wani zanin fita ta Kaba ba. Ba a ce a gidan akwai wata ƙarya ko koko da ba ta tabawa ba. Ba a ce matar da take ta Kaba ba za ta yi girki ba. Matar da take ta Kaba za ta yi girki, za ta yi daka, za ta fito za ta yi ayyukan tsakar gida. Amma abin da aka hana ta shine fita daga gidan sai inda wata larura, kamar za ta je asibiti ko kuma wani uzuri wanda ya kama. Amma ba irin yadda yanzu kuma ake wa mata fatawa ba, me ta Kaba ba za ta je aikin hajji ba, me ta Kaba ba za ta je ainihin umra ba. Saboda aikin hajji da umara farillai ne, amma suna da ana da damar jinkirta su. Sai ta jinkirta, bana mijinta ya rasu, gashi an biya mata kudin aikin hajji, in Allah ya kai mu baɗi ta fita ta Kaba sai ta je ta yi. Sannan babu wani kwana da za a ce za a yi kwanan zaune, a je a samu wasu tsofaffi guda bakwai, waɗannan suna dama da ita, wannan na gabanta, wannan na bayanta, ita kuma sai ta kwana ƙafafuwanta a miƙe, ba damar ta bacci saboda gobe za ta fita ta Kaba. Idan ta ƙoƙarin gyangyaɗi nan waɗannan su tangaɗo ta, in ta kaɗo nan waɗannan su tangaɗo ta. So kuke ta miki ne jama'a musulmi ita ba? Waɗannan abubuwan jama'a duk su suke corrupting din system din rayuwarmu, suka gurɓata mana rayuwa. A je a ɗibo wasu tsofaffi kawai su zo suna determining suna yaya za a yi, kuma ba karatu wata tsoho ko ƙawa'idi ba ta taɓa gani ba, kawai saboda ta tsufa al'ada ne a bar ta ce ta azabtar da mutane. Don haka dole ne a samar da canji. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To malam ya ce za a yi bayani dangane da yaya ta Kaba take. Summa ma ya harumu alaihim minan niyahati wa darbil hududi wa shakil jiyobi. Malam ya ce sannan kuma za a yi bayanin abubuwan da ya haramta ga musulmi, musamman dangin mamaci, na kuka da marin fuska da yaga tufafi wa gairu zalika, da ma waɗansu abubuwa ka na'ayihi alal manabiri, kamar shelan mutuwar shi akan mimbari, alal mana'iri, da shelar ainihin wato mutuwar shi akan manara, manara ta masallaci minaret, a da da babu gidan radio, babu loudspeaker. To ya kamata ku gane na'ayi iri biyu ne. Idan wani ya rasu babu laifi a tafi tashar radio ko tashar talabijin ko kuma a handset a sanya ainihin broadcast message cewa ana gayyatar musulmi za a yi mishi sallar gawa karfe kaza. Wannan daidai ne. Amma bayan ya rasu an rufe shi, to kuma ba za a zo kan manara ta masallaci ko kuma gidan radio ko kuma jaridu ana rubuta obituary ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ana sanar da wani ya rasu, matan shi kaza, ƴaƴan shi kaza, ƴaƴa kaza kaza. Wannan san ba addini bane. Za mu zo mu ji wannan karatun a littafin insha Allah. Malam yace summa anna'ayul ja'iz, sannan kuma za a yi bayani dangane da sanar da mutuwa wanda ya halatta, shine sanar da mutuwa domin a zo yi mata jana'iza. thumma alamatu husnil khatima, malam yace sannan zamu karatu dangane da abubuwan da suke nuna wane yayi kyakkyawar cikawa. Duk musulmin da ya cika da la ilaha illallah yayi kyakkyawar cikawa. Duk kafirin da yazo mutuwa, duk kafircin shi in ya faɗi la ilaha illallah yayi kyakkyawar cikawa. Ya kamata ku gane wannan, wannan ka'ida ce a kowa, ko da kafiri ne wanda rayuwar shi ya kare rayuwar yana kafirci ne, ashe ya zo rasuwa sai kawai sai bude baki yace la ilaha illallah sai ya mutu, shikenan ya zama musulmi. Ina fata an gane. In sun ga dama su ba ku shi ku musu jana'iza, in ma sun hana ku oho, duk abin da za su je su yi mishi kada kada da shan burkutu da rairaye da hayaniya ne, da za ta cutar da shi ba ya riga ya tsira. Saboda fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda la ilaha illallah ta zama ita ce ta karshe zai shiga aljanna. Sannan ga kafiri ba yahudi, Annabi ya je gaishe shi, Annabi ya umarce shi ya faɗi la ilaha illallah, ya faɗi manzo Allah ya miƙe yana cewa alhamdulillahi alladhi anjahu minan nar, mun gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta. Dan haka za a yi bayani dangane da waɗannan alamomi. Na daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa shine mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a. Daren juma'a shine daren da za mu shiga anjima, yau alhamis, to gobe juma'a, to idan magariba ta yi yau to an shiga daren juma'a, to duk wani musulmi da ya mutu a wannan daren to Allah ya gafarta mishi, ya kubuta daga azabar kabari, hatta tambaya a kabari ba za a yi mai ba. Haka idan gari ya waye gobe, ita ake kira ranar juma'a, har lokacin da rana za ta fadi in musulmi ya rasu to ya kuru ya tsira. Haka duk matar da ta mutu cikin naƙuda ko kuma bayan ta haihu sai rashin lafiyar naƙuda ya kama ta ta mutu, haka duk mutumin da tuberculosis tarin fuka ya kashe shi, haka mutumin da cutar bulala, ciwo ne da Hausa yake kira bulala, zaka ga ciki yayi rudu-rudu kamar an shauɗa wa mutum bulala, so da dama cikin yakan kumbura, wannan ma duk za mu zo mu ji cewa alama ce ta kyakkyawar mutuwa. Haka mutumin da gobara ta cinye shi, haka mutumin da ruwa ya haɗe shi, haka mutumin da gini ya danne shi, duk waɗannan alamomi ne da za mu zo mu ji karatu a kansu. Ma'ana yanzu fa ana yin tayara ne masu kallon fim, ana yin samfoti ne, duk ane so mun tafi ne, karatun yana zuwa tukuna insha Allah. Sannan malam yace sana'un nasi alal mayyiti, sannan kuma za mu ji irin yabo da mutane za su yi wa mamaci. Mutane su yabi mamaci wani dalili ne da ke nuna cewa mutumin zai samu rahama, saboda Allah yana turo wasu mala'iku da ke yawo domin jin menene al'umma suke faɗi game da wani da ya rasu. Thumma ghuslul mayyit, sannan bayani dangane da wankan gawa, za a bayyana mana ya ake wankan gawa, da me ake wankan gawa, waɗanne irin matakai, duk za a bayyana waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala. Malam yace wa hakaza ila dafni wa ziyaratil quburi, haka dai za a ci gaba da yin waɗannan abubuwa da kuma har al'amarin da zai kai zuwa ga ziyarar kaburbuka, wato yadda ka ji ya jero din nan ɗaya bayan ɗaya ko, to haka za a ci gaba da yi insha Allah ta'ala har a kai ga wane ya rasu, an rufe shi yau mako guda ko shekara ɗaya ko shekara talatin ko shekara arba'in, da mutuwa ina hukuncin aje a ziyarci kabarin shi a yi mishi addu'a, duk za a zo a ainihin karanta wannan. Malam yace wa khatamtuhu bi faslin khas, sannan na cike wannan littafi da wani fasli na musamman, bi bid'il janaiz, wanda nake bayyana bid'o'in janaiza, wastaw'abtu fihi jami'a ma waqaftu alayhi min albid'a, malam yace nayi kokarin tattaro dukkanin bid'o'in da bincike na ya kai gare su, mansusan alayhi fi kitabin min kutubi ahli alilm, wanda yake malamai suka kawo nasi a cikin littattafansu, kadiman wa hadisan, tun daga malaman da har na yanzu, ajiyan kulla bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim, kowace bid'a na dauko nace kaza bid'a ce zan danganta in ce yana nan a littafi kaza. Allahu akbar, wannan yana daga cikin aikin malaman salaf. In suka faɗi magana te maka dadi ba te maka dadi ba, sai su ce duba littafi kaza, kana daga ido sai kaga ga littafin a ɗakin ka, me rage sai ka dauko ka duba. Ina fata an gane su littafai jama'a ba samiru bane da ake yin kwalliya da su a ɗaki, ana tara su ne a karanta su a bincika su, ba wai an ce duba littafi kaza ka ce yo ai ina da wannan littafin a yo sai ka karanta. An yi rifarin ɗinka to an ce maka duba shi sai ka duba. Malai yace dan haka ya tattaro bid'o'i daga littafai da malamai suka bayyana kaza bid'a ne kaza bid'a ne, ce duk magana bid'ar da yayi sai ya ce a duba littafi kaza. Wa ma lam yu'za ilaihim fa huwa mimma yahkumu al-manhaj al-ilmi fi usul al-bid'i annahu minha, yace duk bid'ar da kaga na kawo a cikin littafin nan matakar bance a duba littafi kaza ba, to wannan na hukunta ta ne a bisa tsari na ilimi na gano ka'idojin bid'a. Waɗannan ka'idojin sai ya fara faɗin su a farko kafin ya fara, to duk abin da kaji ya ce a duba littafi kaza to shine ya dauko daga wani wuri, abin da kaji kuwa ya ce maka kaza bid'a ne to sai ka duba ka'idojin bid'a da ya faɗi yaya ake gano bid'a. Misali, na daga cikin ka'idojin gano bid'a shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kayyade wani abu sai wani ya bude abu. In Annabi yace ayi sallah raka'a biyu ta istikhara, idan wani yace a'a ayi yadda aka so, to yin yadda aka so din nan bid'a ce. Idan Annabi yace ayi gurgurdan inko, in wani yace ayi guda biyu, to yin biyun nan da aka kayyade ya zama bid'a. Ku kiyaye, wannan yana daga cikin principle din, yana daga cikin ka'idar usul din, shine a kayyade kai kai itlaqi, ayi itlaqi kai ka kayyade. To akwai waɗannan ka'idojin zamu zo mu ji su insha Allahu ta'ala. Malam yace walakinni lam ara man nassa amman nassa minhum alaiha, in ka ga nayi irin haka to ban samu wani wanda ya kawo nassi akan cewa wannan abun bid'a bace. Wa kasirun minha, da yawa daga cikin irin waɗannan bid'o'in da ni ne zan hukunta kaza bid'a ne a bisa ka'ida ta ilimi saboda ban samu wani ya hukunta ba, min bid'il asr al-hadir, suna daga cikin bid'o'in wannan zamani, saboda kowane zamani akwai irin bid'o'in da mutanen zamanin ke kirkirowa. To da gurgurdan irin waɗannan bid'o'in da waɗannan mutanen suka kirkiro, wajibi ne malaman zamanin su tashi su yi magana akai. In wani ya tambaye ka a wannan littafi ne, sai ka ce to ai malaman da so gabata ba ai wannan bid'a a zamanin su ba, ko kun fahimta? Dan haka ba za a sa rai a ga sun yi magana akai ba, kamar yadda mu ma a wannan zamanin idan wata bid'a ba a yi ta ba, ba za a sa rai a ga an yi magana akan ta ba, ko kun fahimta jama'a? Sai ya zama kenan waɗanda za su zo daga baya idan suka ga ana yin wannan bid'ar, su kuma yanzu sai su ce ai malam wane ya yi magana. Dan haka malamai su zauna ba sa rubuce-rubuce game da bid'a to sharri ne. Sai sa ga dan fodiyo ya yawaita maganganu dangane da bid'a a cikin littafan shi, musamman iya usunna wa ikhmadul bid'a, da tafiya ta tafiya sai ya zo ya rubuta littafi sukutin da guda, ya sanya wa littafin bayanin bid'a shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-muhammadiyya, yace bayanin bid'o'in shaytan waɗanda aka kirkiro su a ƙasar Hausa, aka kawo su cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajibi ne ai magana dangane da bid'a, domin bid'a tana gurɓata ibada ne, tana kuma lalata ta, kuma tana haifar da fushin Allah madaukakin sarki. To dangane da jana'iza jama'a, akwai bid'o'i masu yawa. Yanzu misali, a nan ƙasar mu ta Hausa akwai bid'o'in da aka kirkiro ba za ka gansu a wannan littafin ba, saboda malamin bai san su ba. Amma mu da muka san su yanzu, in muka yi magana a kansu, ba mu da inda za mu ce aje a duba, saboda wani bai gabace mu da ya rubuta su ba, domin mai yiwuwa bai samu kanshi a cikinsu ba. Misali, in aka yi mutuwa, sai ka ga yaran gida duk an shafo baƙin tukunya, an shafa musu a goshi, me yasa? Wai saboda kassi mafarkin wanda ya mutu din. Yanzu wannan bid'a ce, amma a wannan littafi za ka ganta. babu, domin malaman da ake sa rai su rubuta in ba su santa ba, ba su ganta ba, yaushe ba su abin. Saboda haka malaman kowane zamani da malaman kowane gari su suke zama suna rubuce-rubuce game da bidiyoyi. Kesa sai tafiya ta yi tafiya, wata ran zan ɗauko muku littafin Sarkin Zazzau Shehu Kwasau da rubutun hannun shi ina nan da littafin. Ku ga irin yadda ya ragargajin bidiyoyi da ake a garin nan. Kesa kamar yadda muka faɗi jiya, wajibi ne a tashi a nan ƙasar Zazzau dai, dole a tashi a karantar da mutane addini. Dan abin da ya hada garin kenan, ba garin ƴan kasuwa bane. Dole ne kai ayi karatu, kuma a karatun dole a tsaya a tace, ba wai kowace mauquzatul mutaraddiyatu wan nasihatu wama akala sab'u a darkata abai mutane suci ba, yanka babu bismillah. Ina fata an gane. Saboda haka malam yake cewa wa inni la as'alu Allah tabaraka wa ta'ala, ina roƙon Allah mai albarka da daukaka, an yanfa'a bi hadzal kitabi kullu man qara'ahu, wanda duk ya karanta wannan littafi Allah ya amfanar da shi. Wa yaktub li ajrahu, ni kuma Allah ya rubuta min ladan karatun da wane ya samu ladan shi. Wa mithluhu liman kana sababa ta'alifihi, kuma ina fatan samun lada ga wannan mutumi da ya zama shine sababin rubuta littafin. Kun tuna mutumin da ya nemi a rubuta littafin, malam ne mishi addu'a akan haka. Wa liman qama ala tab'ihi, kuma ina addu'a ta musamman Allah ya bada lada ga wanda ya tsayi wajen buga littafin. Innahu sami'un mujibun, Allah mai ji ne kuma Allah mai amsa addu'a ne. Ya Allah ka ji addu'ar mu kuma ka amsa mana. Malam ya rubuta wannan muqaddima a Dimashq, wato Damascus, a ranar 24 ga watan Muharram sanata 88 hijriya, hijirana da 1388. In ka tsaya a tsanaki ka lissafa, za ka ga sai ka ɗibo shekaru 12 sai ka zuba nan, sai kuma ka ce ga shekara 32 yanzu da ake da ita ta hijira 1432, yau shekara 44 kenan da gama rubuta littafin. Shekara 44 da gama rubuta littafin. A wannan lokacin ne aka samu wani babban malamin tarihi ya ziyarci ƙasar Dimashq. Kaga littafin da ya rubuta, Shaharun fi Dimashq, Malam Abdullahi Muhammad Khamis, ya je ya samu Malam Nasiruddin Al-Albani yana zaman karantar da matasa dare da rana. A lokacin yake cewa jabijin, ya ce wannan malamin in ya samu shekaru yana karantar da matasan nan, za a samu wasu irin malamai a zamanin nan wanda an daɗe ba a ga irinsu ba. Gashi a shafi na 81, abinda bai baka sha'awa sai ce as-salafiyatu baina sufufil jami'a wa hilaqil ulama, yace salafiya ne ke yawo tsakanin jami'o'i da kuma sahun malamai. Yace za su je da safe su karanta medicine, pharmacy, engineering, accounting, suna jami'a. Yace da yamma kuma sai su zo su zauna gaban Albaniya karantar da su ilimin addini. Gashi ya rubuta wannan littafin jama'a, gashi da hannun shi tun 1955. Gashi ya sa tun 1955, hijira na da 1374, daidai da 1955. Gashi ya je hutu ne na wata guda, ya sanya wa littafin Shaharun fi Dimashq. Yanzu kusan shekarar shi 100 a duniya, yana nan da rai a Riyadh yake, ban taba ganin shi bane. Amma mashhur da ya rubuta, ya je karbo wannan littafi, ya zo domin ya buga mana littafin a Ad-Darul Athariya. Yana gidan shi suna zaune a falo, sai ya bugo min waya, sai ya ce ga Abdullahi Khamis ko gaisa da shi. Ya tsufa da ƙyar yake magana, don a lokacin da ya rubuta littafin shi kanshi yana matashi, yace shekara 38 zuwa 40 ba. Yanzu kusan shekara nawa? 1955 zuwa yanzu shekara nawa? Ka gani? Shekara 60 da wani abu da rubutawa. Kusan shekara 100 yanzu a duniya, da ƙirin ke magana a waya aka haɗa da shi ne magana. kuma ina fatan in Allah ya tsawaita ran shi nan da shekara ɗaya ko biyu, Allah so sai naje har Riyadh baje mun zauna da shi insha Allahu ta'ala. Malam Abdullahi Muhammad Khamis malamin tarihi, malamin makarantar secondary ne, sai ya dauki hutu sai ya ce zai je yayi wata guda a Dimashq. Ya tashi tun daga Riyadh, ya taho Jidda, ya hau jirgin sama, tun daga nan yake rubuce-rubuce. Duk abin da ya rubuta shi ne mashhur, ya je ya karbo gashi ya zo ya buga. Shaharun fi Dimashq, wata guda a cikin Dimashq. A nan ne ya bada labarin makarantar Malam Nasiruddin Al-Albani. Ya ce a falo ake karatun, ba wai a masallaci ne ko a wata ginanniyar makaranta ba. Kuma ɗaliban ya ce za su je su wuni a jami'a su dawo. Da kanshi gashi a wani wuri da ya tashi abbarawa, sai ya ce abin da ya bashi sha'awa shi ne ɗaliban duk wanda ka gani musaqqaf ne. Ya ce za ka ga duk wanda ka gani daga ciki ɗan boko ne. Sannan gashi kuma ya zo yana karatun tauhidi da fiqhu da hadisi. Kun gani gashi tun 1955. Waɗannan ɗaliban su ne su Zuhairu Shawish. Zuhairu Shawish kanshi da na haɗu da shi wajen shekara uku, ya tsufa tukub. Muka haɗu da shi a Mina a wurin aikin hajji, ya tsufa tukub. Shi wannan malamin ya ce Zuhairu Shawish ne ya kira shi ya ce mishi ala gafata malam, tun da ka kawo ziyara ƙasan nan ka bi ni mana ka je ka ji irin yadda darasin mu yake. Ya ce tun da na je na zauna na ji irin yadda malamin nan ke karantar da ɗaliban nan, ya ce tsarki ya tabbata ga Allah. Ya ce wa ansattu li asma a durusa sheikh wa iza bi asma at-tahqiq wa at-tadqiq. Yace da na zauna dan in ji darasin na rinka jin tantance abubuwa da bin abubuwa dalla dalla, wal ifada min ilmi at-tauhid wa quwwati at-taballi fihi. Yace da kuma yadda yake kwararo bayani game da ilimin tauhidi, da wannan yana nuna yayi zurfi a cikin shi. Karshe yace wa lam azal qilata maqami bi Dimashq muhafizan ala durusi sheikh. Yace tsawon zamana yace wallahi ban taɓa gusha kullum sai na je darasin. Haka tuntun malaman musulunci suke karantar da mutane suke. Ba za ka zauna ne a tsoronka ko a tsangayarka sai wanda ya zo ba. Wannan shi ya haifar da ɓarnar da take faruwa a ƙasashenmu a yau. Malamai kowa ya koma gefe guda ba zai karantar ba. Shi yasa in aka samu wani ɗan matumburi ko wani ɗan magyazon yaro in ya tashi sai ta rusa wa mutane kaunasa. Saboda me? Shi abin da ya sani kawai wuta da aljanna ya sani, bai san rahama Allah ba. Ina fata an gane. A lokacin ne kuma malami zai zo ya ce ai kaza din ba daidai bane. Ina bayan wannan ya riga ya tattara mutane. Irin musibar da ta faru a Maiduguri kenan. Sun je sun yi karatun dai sai suka koma gefe guda. Wannan ya taso ya zo duk abin da ya gaya mutane sai ya tara mutum 1000 a gaba. Sai da ya shekara 5, 7 yana karantar da mutane. Sun gamsu shi ne malaminsu, sannan ku zo ku ce ko kun iya hadisi ko kun iya li'irabi. Kai gabara ku ba muri, suka ce malaman banza. Suka wartake su. Me yasa da can kuna da karatu? Ba za ka yi mamaki ba. Fiye da shekara 50 a Maiduguri nan akwai wanda ya je yi diploma akan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba ruwan shi da kowa. Shi ne Sharif Sale. Ba ya karantar da su. In ka zo zai karantar da kai, in baka zo ba zai fito. Sai yanzu da ta kure ne kuma suka fito su ne da tafsiri har rediyon Nagarta da rediyon Najeriya Kaduna. Wai saboda wai al'amari ya ɓaci. Ma'ana sai al'amari ya ɓaci za a gyara shi? Malamai ba sa karantarwa sai al'amari ya ɓaci? Yanzu da suka tashi su ne me ya gyaru? Ba abin da za su iya gyarawa. Kuma yaushe ne za su zo su gaya wa mutane cewa waɗannan yaran ba su iya karatu ba mutane su ji? Shi yasa dole ne malamai su tashi su karantar da mutane. Kuma malamai nunannu a karatu, waɗanda suka goge domin su haska karatun a yadda yake. In ba haka ba, yadda ka ga yaro in ya ɗauki mashin roba roba yake ganganci ko? Haka in ya ɗauki Bukhari ma ganganci zai. Haka in ya ɗauki Ƙur'ani ma ganganci zai. Duk yaron da ya ɗau mashin ya ji shi zangan sai ya karkace. To, ba ruwan shi dai ko a sauka lafiya ko ba a sauka ba. Hakan aya ce ya dafa. Ko a shiga wuta ko a tafi aljanna, ofa shi dai sai ya kai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wanda ya rubuta wannan littafi shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ya rubuta wannan littafi. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Na mallan kana da tambaya. Bai shiga gargara. Abinda ake nufi da gargara shine a lokacin da rai ya taho zai fita. A lokacin nan koda mutum ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba. Amma dan rashin lafiya ta yi tsanani ya zo zai rasu ya faɗi kalmar shahada matuƙar bai fita cikin hayyacin shi ba. Allah madaukakin sarki zai karba. Na fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wani littafi da Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya so ya rubuta kafin ya rasu. Ya sanya wa littafin suna har ya fara rubuta shi sai Allah madaukakin sarki ya sa bai ci gaba ba har ya rasu. Shine almajiran shi suka bi cikin littafin shi suka zazzakulo duk abubuwan da suke sa rai ire-iren su ne zai hada. Ya taba azama kuma ya fara rubuta wani littafi da ya sanya wa suna Kamusul Bid'a. Wato dictionary na bid'a. Dictionary na bid'a. To wannan littafi gashi shine aka samu wani cikin ainihin wato almajiran shi Malam Mashhur Hassan Al Salman da shi da ainihin wato Ahmad dan Isma'il Ash-Shawkani ba Shawkaninka da ka sani ba wannan wani matashi ne suka hadu wajen bibiyar littafan Nasiruddin suka ainihin hada wannan littafi suka bashi da sunan da malamin ya so ya sanya mishi Kamusul Bid'a. Kamus din bid'a, dictionary na bid'a. Wannan littafi kana bukatar ka karanta shi kaga abubuwa waɗanda bid'o'i game da aqida, bid'o'i game da abubuwa kaza, suna, daurin aure kaza, jihadi, bi azmi, komai zaka ga bid'o'i game da nan. Duk baki da domin dictionary ne aka ce na bid'a. Ma'ana a dauko maka bid'a, a fassale maka bayani akai ya akai ta zama bid'a ne masu nuna maka cikin tafai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Na'am. Now. Now. Ah. Idan ba musulmi bane a tsawon rayuwar shi, da yazo rasuwa sai ya faɗi kalmar shahada. Musulmi suka samu labari, sai suka je suka samu ƴan uwan shi, mun samu labarin cewa wannan dan uwana ku ya faɗi kalmar shahada. Shine to a ka'ida wanda ya faɗi wannan kalma ya zama musulmi. Ku ba mu shi, za mu mishi sallah, mu je mu rufe shi. Sai suka ce a'a, shikenan sai a rabu da su. Duk abin da za su yi mishi ba zai cutar da shi ba. To tambayar ita ce za ku je ku yi mishi sallah salatul gha'ib. Za ku je saboda hadisin da zamu zo mu karanta anan yana cikin Bukhari da Muslim. Wani cikin sarakuna shine ainihin sarki Najashi na kasar Ethiopia. Ya musulunta amma sai ya boye musuluncin shi ya zauna a cikin waɗannan kafirai. Kristoci ne mafi yawancin su sai ɗan kaɗan masu bin addinin gargajiya. Da ya rasu sai suka tattaru su nemi shi biki irin na al'adar mutuwa. Sai Allah ya wa annabi wahayi sallallahu alaihi wa alihi cewa mutumin nan naka Najashi ya rasu yau. Amma ya rasu a tsakankanin kafirai ne dan haka gasu can su ne mai shagalin mutuwa. Allah ya ce ka tashi ka tara sahabbai a mishi sallah. Sai annabi ya fita inda ake sallar gawa kamar gagawa a gaban shi. Aka hada sahabbai aka yi sahu-sahu annabi ya wuce ya sallah kabbarbari guda hudu. To haka in ta faru ba cewa za ku bari ku rikici da waɗancan ƴan uwa na shi ba ko da duk abin da za su yi mishi na shagulgulan kaɗe-kaɗe da shaye-shaye da raye-raye ba zai cutar da shi ba. Ku kuma sai ku zo sai ku yi mishi sallah, shikenan kun yi abin da yake wajibi ne. Allah ya taimaka. Na'am. 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 To insha Allah ta'ala za mu zo mu yi magana dangane da salatul gha'ib. wato sallar wanda ainihin baya kusa. Tambayar ita ce yaro ne ya fada cikin ruwa ba a fadaka ba har sai bayan kwanaki aka gane eh ya mutu a cikin ruwan kuma ba a iya ciro shi ba. Abin da yake daidai shine sai a je a tsaya daidai inda kogin yake a fuskanci alqibla sai ayi wa yaron sallah. Idan haka bata faru ba ko bata samu ba a inda kuke a anguwar ku sai ku fita filin da kuke yi sallar jana'iza in ta faru ku kaddara kamar gagawa sai ku yi sallah. In kuka yi sallah shikenan. Iyayen idan kun faɗa musu sun ɗauka shikenan, ba su ɗauka ba, haƙƙin shi yana kan musulmi ne gaba ɗaya ba wai yana kan iyayen shi ba. Dan haka ko da su ba su yi ba, in kuka je kuka yi kun sauke haƙƙin da yake a kai. Amma ba daidai ba ne a ce gobara ta cinye suwa ne ko ruwa ya haɗe wani sannan kuma sai ainihin kawai a ce to shikenan sai a'a ba a samu gawarsu ba, ba a samu komai ba, sai a ce a tsaya ana masu fuskanta alƙibla a yi musu sallah. Kamar yadda muka ce insha Allahu ta'ala akwai karatuttuka na musamman waɗanda za a yi a cikin wannan mas'ala, saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan. Akwai karatun Sahihu Muslim yau din nan in Allah ya so tsakanin magariba da isha, sannan gobe insha Allahu ta'ala wannan littafin za a yi. A yau za mu fara fito da littafin dan fodiyo insha Allah wanda za a siyar wa al'umma a fara karatun shi ranar Asabar da Lahadi insha Allah. Da wannan muke cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.